Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Bintu Esero jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako, za ku ji yadda a duk shekara Majalisar Dinkin Duniya ke bikin daukaka yaki da sha da kuma ta'ammali da miyagun kwayoyi. Matsar da ta zama ruwan dare a duk fadin duniya. A lokacin bikin ranar ta wannan shekarar a Najeriya, wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta aika mana da rahoton da zamu ji ta bakin Dr. Rilwan Muhammad, kwararren likita a jihar Bauchi da kuma shugaban NDLEA a jihar Kano, Dr. Ibrahim Abdul, kan irin illolin da wannan dabi'ar ke haifarwa musamman a arewacin kasar. Ga Shamsiya Hamza Ibrahim da ƙarin bayani.
A duk shekara ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ke yaƙi da sha da kuma ta'ammali da muggan ƙwayoyi kan ware sabon take da zai ƙarfafa manufar ranar. Sai dai rashin samun bayanai masu inganci sukan yi sanadiyar kawo tsaiko wajen samun nasarar magance matsalar. Taken shekarar na bana ya maida hankali ne kan fahimtar da duniya matsalolin da lamarin ke haifarwa ga al'umma, musamman ta hanyar kawo koma baya ga ɓangaren kiwon lafiya, shugabanci da kuma tsaro, duba da yadda sha da kuma ta'ammali da miyagun kwayoyi ya kasance ainihin annobar da duniya ke fuskanta. Na tattauna da Dr. Rilwan Muhammad, kwararren likita a jihar Bauchin Najeriya, kan irin matsalolin da aikata hakan kan haifar musamman a arewacin kasar, ga abin da yake cewa.
Wato illan shaye-shaye irin na codeine solution da kuma wiwi da tramal da su diazepam, wato maganin bacci da sauran miyagun abubuwa da ake sha, zai je har girgiza musu kwakwalwa. Daga nan kuma suna cikin sha sai sun sha, in suna sha ɗaya ne su sha biyu da sauransu solution kuma in babu, wasu ma har cikin wato suna sa kansu a cikin warin shadda, shine yake dan hawa musu, yake taimakon su wajen sun san bugu kadan daga shi, in ba ka ba sai su rinsu kamar da su mutu. Idan kana ci gaba da shaye-shaye irin wannan, lallai jikinka zai dauka cewa lallai wannan abu daidai ne. Daga nan kuma sai ya juya maka al'amarin kwakwalwanka. Idan ya juya al'amarin kwakwalwa, idan baka yi amfani da wannan maganin ba, kuma ba za ka iya rayuwa ba.
A yanayin da duniya ta tsinci kanta a yanzu cikin annobar coronavirus, alatila gwamnatoci a wasu kasashen duniya, ciki har da Najeriya, daukar matakin takaita zirga-zirga, wanda a cewar shugaban hukumar da ke yaki da sha da kuma fataucin miyagun kwayoyi NDLEA ta jihar Kano, Dr. Ibrahim Abdul, an dada samun ire-iren magunguna da ke sa maye da kuma masu amfani da su.
A wannan lokaci na COVID-19, da mun dauka cewa shaye-shayen nan za su ragu, sai kuma suka karu, especially irin nan jihar Kano. Sannan kuma aka sake samun wasu sababbin kwayoyin da da ba a san su ba, wanda su ne hada-hada da matasa suke yi na wasu irin abubuwa sinadarai, a hada magi da shisha da Coca-Cola, ko kuma a hada tom-tom ne da lakasera da kuma kwayoyin wiwi, ko kuma da whisky a hada don su samu irin abin da suke samu in san sha. To irin wannan abun su ne sababbin magunguna da aka samu da yawa cikin wannan lokacin. To kuma mu da muke zaton cewa ma saboda rufe waje da aka yi, abin zai ragu, sai kuma ya karu, saboda a nan Kano mun samu wajen 7 na kwaya daban-daban da mutane ne wajen 549, cikin su kuma 16 mata. Cikin magani da aka kama da tabon Iblis koken wajen gram 100 da kuma wi wajen keton wajen 4.3.
Kusan a iya cewa ta'ammali da muggan kwayoyi su ne makasudin akasarin matsalolin da duniya ke fuskanta. Amma daga aikata laifuffukan fyaɗe ke neman zama ruwan dare, ta'addanci ta da zaune tsaye da kuma duk wani abu da ka iya kawo cikas ga zaman lafiya. Aisha Buba, kwararriya a fannin sanin halayyar dan adam, ta bayyana cewa ƙungiyarta na amfani da kafofin yanar gizo wajen tattaunawa da ƙarfafa gwiwar waɗanda ke ƙoƙarin barin wannan mummunan dabi'a.
To irin wannan yanzu abin da muke yi, musamman yanzu da ake lockdown din nan, ba a fita, lokacin da ba a fita muna yin magana da su ta hanyar waya ko ta hanyar internet, inda za mu tattauna duk wata damuwa da ka iya saka jefa su cikin yanayin amfani da kayan mayen. Kuma akwai wani abu da muke yi da ake kira support group, inda za ka tara mutane da dama wanda suke da irin wannan matsalar, domin su riƙa tattauna, suna ba wa juna ƙarfin gwiwa, musamman ga wa'anda ma suka dade ba sa amfani da kayan mayan sai su rika bawa wa'anda suke kokarin san daina yanzu karfin gwiwa domin su daina to irin wannan support din yana taimakawa sosai
Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amerika daga Abuja Nigeria
to jama'a da haka muka kawo karshen wannan shirin a madadin wakiliyar muryar Amerika Shamsiya Hamza Ibrahim ni ce taku Binta Esyaro da na hada shirin da kuma gabatar Nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon muna nan dauke da sabon shiri